This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ga al'umman jamhuriyar Niger kuwa sai mu ce barkanku da sallah. Baba Yakub muke rine tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Talata 9 ga watan Afrilun shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, Amurka ta ce wasu wurare a birnin Mogadishu na kasar Somalia ciki har da ofisoshin jakadancin kasashen yamma na fuskantar yuwar kai hare-hare. Jiya Litini, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce an tsaida ranar mamaye birnin Rafah na kudancin Gaza daga ta kasa, yayin da Amurka ke adawa da hakan. Sannan kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya fara nazarin sabuwar bukatar yankin Falastino ta zama cikakken mamba a Majalisar Dinkin Duniya.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa yau take ranar karaman sallah a Jamhuriyar Niger bayan sanarwar ganin jinjirin wata a kasar.
A matsayina na dan kasa na yi matukar farin ciki matuka gaya maras misali da wannan sanarwar wacce majalisar koli ta addinin musulunci ta kasa Niger ta fudda.
Kamar kowace safiyar Talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya na Ali Mustapha Sakkwato, wanda a yau shirin zai ci gaba da duban batun kafa rundunar yan sanda a matsayin jiha a jami'a Najeriya. Bayan haka muna dauke da sakon watan Ramadana daga bakin Malam Ali Abubakar Nafari na kungiyar Life Foundation a birnin Accra. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azimi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya da fatan kuma masu shirye-shiryen yin karamar sallah a Jamhuriyar Niger za a yi lafiya ga labaran. Ofishin jakadancin Amurka a birnin Nairobi na kasar Kenya ya ce ya samu wasu bayanan sirri na barazanar wasu wurare da dama za su fuskanci kai hare-hare a Mogadishu babban birnin kasar Somalia. Daya daga cikin wuraren da ta yi a kaiwa harin shine filin jirgin sama na kasa da kasa na Adan Adde, wanda kuma ke zaman sansani ga sojojin tabbatar da zaman lafiya na kungiyar tarayyar Afirka da kuma wasu ofisoshin jakadancin kasashe da dama ciki har da Amurka da wasu kasashen yammacin duniya. An soke duk wata zirga-zirga da ta shafi ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka a yau Talata 9 ga watan Afrilun shekara ta 2024. A cewar takardar gargadin ya kara da cewa har yanzu fa gargadi na mataki na 4 na ma'aikatar harkokin wajen Amurka game da tafiye-tafiye mai cewa kar aje Somalia na nan saboda aukuwar manyan laifuka da ta'addanci da bore da hadari ga lafiyar jiki da sace-sacen mutane da kuma fashin teku. Jiya Litini, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce an tsaida boyayyen ranar mamaye birnin Rafah na kudancin Gaza daga ta kasa, duk da fadi da fadar shugaban Amurka ta White House ta yi cewa masu shiga tsakani da ta tura su birnin Al-Qahira sun miƙa ma mayakan Hamas wani tayi na shirin tsagaita wuta da musayar fursunoni. Yau na karbi cikakken rahoto game da tattaunawar da ake yi a Al-Qahira a cewar shugaban na Isra'ila a birnin Qudus. Mun ci gaba da aikin ganin mun cimma burinmu na farko shine sakin dukkanin mutanen da aka kama da kuma cimma cikakkiyar nasara kan Hamas. Netanyahu ya ci gaba da cewa nasarar kuma ba ta yiwa sai an shiga cikin Rafah, an kawar da bataliyoyin yan ta'adda da ke wurin. Hakan zai faru an kuma tsaida rana, in ji shi. Nan da nan Amurka ta tsawata ma Netanyahu wata mai magana da yawun headquarters tsaron Amurka ta Pentagon, ta ce mun sha bayyana matsayinmu karara cewa ba mu goyon bayan hakan a Rafah. A halin da ake ciki kuma kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya fara nazarin sabuwar bukatar yankin Palestino ta zama cikakken mamba a Majalisar Dinkin Duniya jiya Litini, duk wada daddadiyar manufar Amurka din nan wadda ka iya sawa wannan bukatar ta fuskanci wato kujerar naki a kwamitin. Matsayinmu kan wannan batu sananne ne kuma bai canza ba, a cewar jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ga manema labarai biyo bayan wani zama na kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya da ke duba wannan bukata ta Palestino. Amurka ta kwashe shekara da shekaru tana cewa zaman yankin Palestino cikakkiyar ƙasa ce, wato kenan kuma zama cikakkiyar mamban Majalisar Dinkin Duniya mataki ne na ƙarshe wanda ya kamata a tattauna a kai tsakanin Isra'ila da Palestino a matsayin wata hanya ta magance rikicin ta wajen kirkiro ƙasashe biyu.
Anjima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, hukumomin Niger sun bayyana yau Talata ranar sallar ƙarshen azumin Ramadan na wannan shekara, wanda hakan ke tabbatar da cewa an ga jinjirin watan Shawwal na wannan shekara, wannan da ya biyo bayan sanarwar da Majalisar Koli ta Addinin Islama ta Niger ta yi don tabbatar da ganin watan. Wakilinmu Haruna Mamman Bako na ɗauki da ƙarin bayani a wannan rahoto.
Majalisar Koli ta Addinin Islama ce ta jamhuriyar Niger ta ba da sanarwar ganin jinjirin watan Shawwal a cikin daren da ya gabata, da ke bayyana ƙarshen azumin Ramadan na wannan shekara a ƙasar, kamar yadda magatakarin ƙungiyar addinin Musulunci na ƙasar ya karanta a rediyo da talabijin na ƙasa.
Le Conseil Islamique du Niger
Talata din nan zai daidai da daya ga watan Shawwal shekarar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1445, kuma a dukkan fadin jamhuriyar Niger za a gudanar da sallar ƙarshen azumin bana ta Laidi al-Fitr. Akan haka, Majalisar Koli ta Addinin Islama ta wannan kasar tana isar da sakon barka da sallah ga dukkan musulmi na Niger da na duniya baki daya. Ana sa bangaren Prime Minister jamhuriyar Niger Ali Mohamed Zen yayi bayani a kafafen radio da television na kasar, inda ya ke cewa Majalisar Koli ta soja mai mulkin wannan kasar zuwa gwamnatin rikon ƙarya suna sane da mawuyacin halin da ƴan Niger suka yi azumi a cikin sa a wannan shekara ta
2024. Partition du croissant lunaire dans plusieurs localités de notre pays. Inch'Allah, nous célébrerons demain l'Aïd al-Fitr.
Kamar da yanda Majalisar Koli ta Addinin Islama ta wannan kasar ta yi bayani game da ganin jinjirin watan Shawwal, wannan na nuna cewa musulmin wannan kasar sun kammala azumin Ramadan da Allah ya wajibta musu, kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani. Haka ma Majalisar Koli ta wannan kasar ta soja da gwamnati sun san yanayi mawuyaci da ƴan Nijar suka yi azumi a ciki, dauko daga tsananin zafin watan Maris zuwa tsadar rayuwa. Amma nan ba da juma'a ba, labari mai daɗi zai zo wa ƴaƴan wannan ƙasar saboda juriya da suka nuna da neman ƴanci da kare mutuncin su da nan ƙasar su da suka yi wannan ko a cikin sabon tsari na rayuwar nan ƙasar.
Avec la mise en œuvre du programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie, le PRSP.
Waɗansu ƴan Nijar sun yi furci game da ganin watan na Shawwal na kammala azumin Ramadan na bana.
A matsayina na ɗan Niger, wato lalle mun yi horin ciki da sanarwar da Association Islamic kenan da ta yi kenan cewa da ran Talata ne za a yi na sallah a nan ga ƙasar Niger gaba ɗaya. Saboda haka, a matsayina na ɗan Niger, mun ji daɗi sosai, muna farin ciki sosai da wannan sanarwa.
Matsayina na ɗan Niger, na yi ji daɗi sosai dangance da musamman wannan sanarwar da kungiyar addinin Islama cewa da Association Islamic ta ƙasar Niger ta shiddo na cewa ranar Talata za a gudanar da sallah ta ƙarshen azumin Ramadana. Ina fatan kuma da kowa zai yi wannan sallah lami lafiya kuma cikin kwanciyar hankali.
A matsayina na ɗan ƙasa, na yi matuƙar farin ciki, matuƙa gaya maras misali da wannan sanarwar wacce Majalisar Koli ta Addinin Musulunci ta ƙasa Niger ta fudda dangance da talata kenan za a gabatar da Eid al-Fitr karamar sallah kenan dai zani ci a takeice to gaskiya mun yi farin ciki sosai kuma muna yi ma al'ummar musulmi fatan alkhairi na Niger da kuma na duniya gabaki daya Allah ya nuna mamu ta badin badada muna cikin rayayyu
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu yayin sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram yanzu ku ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya
to baba kamar yadda aka ji yau take karamar sallah a jamhuriyar Niger kafin nan wakilinmu a yankin Difa Haru Sule Rashidu ya zagaya danji da kuma ganin yadda ake shirye-shiryen bukukuwan karamar sallar kama daga wurin sayar da kayan abinci zuwa wuraren kayan sawa ya fara da wani mai sayar da kayan abinci da farashin su ya hau mai suna Isa Jibo Inkiya Faffa wanda yace
gaskiya ciniki an gode wa Allah an ka dauka akan shinkafa kudin shi ya karu
Muhammadu Bulama dake zama ɗaya daga cikin ƴan kasuwar dake sayar da kayan sawa a nan kasuwar da irin birnin Difa yayi ƙarin bayani yana mai cewa
kasuwanci dai shi alhamdulillah ko wannan lokaci sai mutum ya samu iya rabon da ya samu kawai tsadanci makan nan ne da ya kawo haka shine sa
to ko ya al'ummar jihar ta Difa suka ji game da hidindimin bukukuwan karamar sallar bana
Mustafa Usman mazan Difa to fayar mai Allah godiya an dai abu da isa waka ko in da kana yara kala biyu kala uku yanzu ba wuce kai yaro kala ɗaya ba ta ma abincin da za a ci ma ake yi
Musa Suleiman mazaunin Difa za mu yi sallah amma ba a yanda rayuwa take so sosai ba sai dai alhamdulillah kawai ina da yaya sun kai guda 10
amma ya waɗannan yara duka musu kan sallah kenan
to wasu dai sun samu wasu kuma an ba su baki su yi hakuri
daga bisani dai masu sharhi kan lamuran yau da kullun a jihar ta Difa irin su Alhaji Usman Manga Isufu shugaban kungiyar farar hula ta MPCR a nan jihar Difa na sashen yadda bukukuwan sallar bana za ta kasance ga al'ummar jihar ta Difa biyo bayan jerin takunkumin bayan jin mulkin da jamhuriyar Niger ta fuskanta daga kungiyar Sidiyawo
lalle sallah ta bana ta yi bambanci da na shoran shekaru wa'ansu bododi da aka rike ta taimako Allah takunkuman na ka dage su duk da haka nan abinci ya yi tsada kayayyaki na yau da gobe sun ma sun yi tsada
Harusu Rashidu muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger
to a gaida Ibrahim Kalmasi garba da karanto mana wannan wato labarin da kuma wannan rahoto daga nan Washington to madalla kada a shafa wannan shirin na zuwa ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger ko za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 wato 5 zango FM yanzu ku ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
yanzu ba abin da nake gaya maka fa ba wani gwamna da yake dogara akan yan sanda kawai su yi nake masa jihata domin sha'anin tsaro dole sai ya hada da yan banga
wallahi na ke gyara za a samu abin da za a tabbata wannan amma in ba mu tsaya mun dubi abin nan ba da kyau muka je muna ta wani creating na state police sai za a fara samun kuɗi
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanku da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai ruwa muna fatar kuna nan kallo kamar yadda muke wai ta yaya zamu tabbatar cewa idan Allah ya nuna mana ranar da za a kafa rundunonin yan sandan jiha a Najeriya gononin wayannan jihohi ba za su yi amfani da su wajen musgunawa abokan adawa su ba
sunana Bashar Alsina Goyawa Isa shugaban rundunar adalci ta ƙasa da shari'a Sokoto babu shakka a ƙirƙiro yan sandan jihohi abu ne wanda a cikin babe na kasawa cikin wannan ƙasa domin tsaron shi kanshi ai mai makama ai mai gurbi karkashin gwamnatin tarayya akwai gurbin yan siyasa su yi amfani da waɗannan jami'an na yan sanda na jihohi domin uzura ba abuka adawa ainihin ga jihohinsu wannan shine abin da ake tsoro akai
sunana Ibrahim Saminaka su a gaskiya tsakani da Allah ina goyen bayan state police dari bisa dari rigima za ta ita suwa tsakanin ƴan uwa ko dangi ko makota a irin wannan rigima har idan an jiyo da kai state ɗinka to duk yadda zaka yi ka sasanta saboda cigaban garinka da cigaban unguwanka da cigaban ƴan uwanka zaka yi state police gaskiya alkhairi ne
haka ne to tsoron gwamnati su yi amfani da ƴan sanda wajen gallaza wasu da ba sa shiri da su ko kuma suke adawa da su ɗaya ce kawai daga cikin abubuwa da dama da ake fargaba game da su game da kafar rundunar ƴan sanda wacce take da bambancin sabanin ra'ayi a gurin ƴan Najeriya daban-daban akwai wasu abubuwan damuwa al-misali idan za a samu kuɗin gudanar da irin waɗannan rundunonin ya za a tsara su wacce rawa gwamnatin tarayya za ta taka a cikin su kuma ina magana zargin da ake cewa su ƴan sandan ma ai an rena su ba daukan su da daraja da kima kamar yadda ake daukan wasu fannoni na harkokin tsaro kamar rundunonin soja da sauransu wakilinmu na fannin harkokin tsaro Hassan Maina Kaina ya hada mana hancin gogagun masana guda biyu wanda suka san cike da wajen harkokin tsaro a Najeriya muna saki marhabul lali ga Ritaya Air Commodore Ahmed Tijani Baba Gamawa wanda tsohon sojan jiragen sama ne wanda kuma shi yana goyon baya a zo a kafa wannan rundunar ƴan sanda ta jiha-jiha tare kuma da ritaya AIG wato mataimakin sufetin ƴan sanda da ya ritaya Aliyu Garba tsohon kwamishinan ƴan sandan Abuja wanda shi sam-sam baya ra'ayin kafa wannan rundunar ƴan sanda ta jiha-jiha to bari mu tashi daga ita wacce magana na fargaba da ake da ita game da yadda ƴan sanda ko kuma gwamnoni za su yi da wannan ƴan sandan idan an nanta su a hannun su gwamnoni din
ai wato ba duka bane aka zama daya kuma idan ka duba yau ni a jihohin nan da ake kai commissioner of police da ƴan sandan su ƴan sandan nan nawa ne gaba daya yanzu ba abin da nake gaya maka fa ba wani gwamna da yake dogara akan ƴan sanda kawai su yi nike masa jihata domin sha'anin tsaro dole sai ya hada da ƴan banga ya hada su su yi aiki ka faɗa da ƴan sandan nan kafin a samu zaman lafiya kuma in ka duba yau ƴan sandan nan da suke jagogin nan da sauransu za ka samu cewa 60% na matsalolinsu gwamnonin jihohin nan su suke biya musu bukatunsu duk wani abu da za a yi ko baƙo ne zai zo gari sai an samu ƴan sandan nan an gyara musu motoci an ba su kuɗin mai an ba su walfiya an biya kuɗin aiki na rana wanda za a ba su amma abin shi da sauransu a wa'annan ƴan sanda da za su yi aiki sannan kuma dole kowane gwamna sai ya yi kokari ya haɗo da ƴan banga ya haɗa domin a samu mafita saboda haka a cikin wa'annan abubuwa da muke magana a kai yes akwai gurgurdi ko da a cikin gwamnonin ba za a ce wai duka suka zama ɗaya ba amma mafi yawa in dai aka ba su wannan dama ina tabbatar muku da cewa wannan tsoron da muke da shi wallahi zai zama tarihi in kuma ba haka ba ina tabbatar muku da wannan bala'i da muke ciki shekara 18 to kuma mun san kuma shekarun da za su faru a gaban mu ne a rai saboda haka dole ne a tsaya a kirkiro ƴan sandan jihohin nan mu ga yadda za mu magani wannan bala'i da ya tunkaro mana a wannan
ƙasa ya kawo da muna godiya ƙwarai ina zo gare ka yaji Aliyu Garba maganar ya kuma zuwa akwai abin dubawa a cikin ta
ka dubi duba din Najeriya da yanda gyara in dai ba ana son gaskiya to akwai gyara a yi gyaran nan ai ba dun Najeriya bane za ka je ka cimma inda ake da zubar da kuma ka samu inda ake da zubar da ba a sai zubar da sai sun kwaji din dubo ji ana ta abin duk proliferation na arms ya kamata su zauna ko da onda ne oke ko buje crowd control wa'annan su je ka ba su wa'annan ƴan sanda wa'anda suke masu makamai da abin nan ga irin aikin ko sako ko ta ina ga yanda za a shiga wallahi ina ce gyara za a samu abin da za a san wannan amma in ba mu tsaya mun dubi abin nan ba da kyau muka je muna ta wani creating na state police bari mu gani local government guda ɗaya sai a ce nan ɗari za a ɗauka wani local government da ke za a samu mutum uku can za a fara samun problem
ya kuma da ba gama wa maganan AIG ba ku abin dubawa shi saboda yanzu misali idan aka ce za yan sanda kaga yan sanda tare da nan Najeriya gaba daya duk ne kaje komai din tsiri ke ne da uniform din su da duk tsarin su da motocin su 20 mota kuma dai ne to yanzu idan aka yi yan sanda jihohin nan ya batun uniform zai kasance sannan ita jiha ba ta da alaka da wata kasa kai tsaye ya fahimta na jiha dole tarayya ne ya batun biyo makamai zuwa kwasa-kwasa kasashen waje ko da tsakanin kasa da sauran su ya kuma za a yi da shi inspector general of police zai ci gaba da aikin da kuma za a yi da ofishin sa da sauran su
so alhamdulillahi bari na fara ɗaya biyu uku babban yana yi magana akan cewa kamishi magana akan cewa sojoji sun zo biyan allowance sun aka yi game operation sun suna ba wa yaran su amma police ba sa bayarwa I'm sorry to say kullum abin da nake faɗi shi ne akwai zalunci sosai a cikin sha'anin ɗan sanda a Najeriya kuma yau idan ka duba da yake maganan cewa da ɗan sanda suna da ofisoshi suna da motoci suna da dump na mai da sauransu in ka duba ITV yanzu suna da virtual installation misali army ko air force duk inda jirgi yake ga gurin da zai je samun ga gurin da za a yi sabisin din shi haka motocinsu da sauransu me yasa ɗan sanda ba su da wannan kaga in ka duba waɗannan abubuwa ba za mu ci gaba da irin waɗannan abubuwa haka ba kuma yau in ka duba duk motocin da ɗan sanda suke da shi ina tabbatar maka kashi 80% jihohi ne suke ba su jihohi ne suke sayen motoci su raba ɗan sanda da sauransu don haka ba su motocin ka je ka duba bayan wata shida ko kuma shekara guda ka ce a dawo maka da motocin nan for inspection ina tabbatar maka aka ba su 100 da kyan za ka samu guda 20 ina suka ci kuma da ake maganan budget su ne yasa ba kullum shi yasa nake faɗi cewa su ina ga wani lokaci ko tsoro suke su rubuta abubuwan da suke nema ko kuma a'a na ba su ne a tsakanin su suke rabewa kin da su sojojin nan tare kuke da shi kun kuke zuwa council of state meeting kun kuke zuwa kuke abubuwa tare shi IG yasa ba zai rubuta request kamar da wa'annan suka kawo ba amma in ka duba saboda irin waɗannan abubuwa da suke faruwa sai ka ga cewa kullum an ba su a baya
kuma zai zo ya kuma da bari ya ji ya ji ya kuma da bari ya ji me da bari ya kuma nan bayanan da ka dago kamar ya ji da zaka ce dan gani waɗannan bayanan da shi ya kuma do yayi
ko a gaskiya don kan mu tsaya muna cece ku ce akan wannan abu shi ya san go inda ake makin operation bari in ga ma gaskiya ai dan sanda akwai rank sai ka ga karamin soja ya zo ce gaba shi ne sai an ba shi kuma ce an yi abin nan kuma yanda yake faɗi ba haka bane ana bayarwa amma a dinga zuwa za a ba dan sandan nan da za wanda za a ba su da sai na ji sai an yi double ko triple in dai ana so ga shi a cikin dabin nan tsakani da Allah ko da wanda kan ma ta duba a boke kan ma ta duba da kyau boke sai zuwa da bai luka da dan sandan ko dari ba annawa ne kada kowa da irin nashi aikin kowa da irin abin gan shi amma duk wanda ka kawo soja daga external ka zo da shi da internal ka ce zo ne to zai fa dauki abin da shi shine gaba shi shine ya ba kuwa sai to ka ga dinka yayin da ke samu problem din ke to ka ga
eh kuma duk ba gama wa to wani zai ce fa gaskiya maganan ya ji din nan akwai kashin gaskiya ciki bazan baka misali don zaka yi tunawa a shekarun baya mun yi irin wannan tunawa da kai da marigayi tsohon kwamishinan ƴan sanda na jihar Lagos Alhaji Abubakar Saf Allah gafarta mishi
amin ya Allah
idan ka so a lokacin ya ce ku sojoji ku ne kuke ƴan sanda kashin mutuwa kuke hana saka kuke hana tsohon gaban mu har da ku tsaya lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya je mulkin soji ya ce a lokacin ma shugaba shagari ya sa wa ƴan sanda manya-manyan motoci na gwagwagwa sosai na fama waɗanda ko da yaƙi zai yi tsakanin ƙasa da ƙasa a lokacin ƴan sanda ya jagoranta wannan abin da za a yi amma sojoji kuna yin jin mulki Buhari gaba ɗaya ya kwakwace waɗannan kayan aiki da motocin fada masu sulke da aka sa ƴan sandan ya dawo da kuma sojoji yana cewa an bar wani abin a ne ƴan sanda za su yi jin mulki kamar me za ka ce da ganye da zargin da ake cewar kamar ku sojoji ku ne matsalar ƴan sanda a Najeriya
a wannan ba gaskiya ba ne ƴan sanda ne ba sa son kansu ina tabbatar maka da cewa duk wata dama da za su yi wa kansu wani abu an ba su bari in baka misali yanzu idan ka duba yanzu duk yawanci police station da ake da su za ka samu jihohi ne suka gina musu za ka samu individual ne a unguwa ko mai hannu da shi ya gina musu police station ya ba su yanzu ka duba ina ne zaka ce akwai bariki ko wani outbreak na sojoji da wani individual ko kuma wata gwamnati da ta gina ta basu
to madalla to shin idan an kafa rundunar yan sandan jiha din nan ya za a yi da kadarorin yan sanda ne yanzu wanda na tarayya ne makarantun su makaman su ma'aikatan su da sauran su za a rarraba su ne akan yohi din ko kuma gwamnatin tarayya za ta rike abunta ne muna godiya ga shi wakilin namu Hassan Maina Kaina da kuma bakin nasa retired ya Komodo Ahmed Tijani Babagamawa da kuma retired AIG Aliyu Garba da suka halarci wannan shirin a madadin su ne Ali Mustafa Sokoto a Washington ku huta lafiya
kuma dalla yanzu ko ga sakonmu na watan Ramadan
ya sunana Ali Abubakar Napari nini shugaban kungiyar da mai suna The Light Foundation kuma ina cikin limamai a garin Jayo cikin East Legon Central Mosque addinin musulunci ya kodaita muna wa ta'awunu alal birri wat taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan wai mu ringa muna tanyen juna kan aiki nagarta aiki alkhairi mu tattara mu tanyen juna muna yin shi mutum yayi yari bude baki a cikin tare da makwabci a cikin tare da wadanda basu da shi babu shakka yana da lada matuka a cikin addinin musulunci akwai ibadun da muke yin shi a bayyane ko sadaka da ake yin a bayyane ka babban sadaka ne aikin haji da muke yin ga akwai ayyuka da dama about 90% duka a bayyane ne shine tawafi ajiha arafa muzdalifa safa da barwa duka a bayyana ne ana ganin kana yi innamal a'mal binniyat shi yasa wannan kuma in mutum in ka yi shi ya kodaita ma wanda shi ma yake da niyya yayi wannan dama bai da karfi ya aikata abin da kai ka aikata na aikin alkhairi kini tada mutane shi ma ya ga wannan ya bashi kwazo shi ma ya je ya tara mutane yayi sai alheri ya yado amma komi karshen shi ne innama al'amal binniya wa innama likulli imrin ma nawa niyya dai aiki duka yana guce da niyya in kai niyya saboda ka tara mutane su gan riya to tsakaninka da Allah baka da lada amma in kai shi saboda ka kyautata niyya kuma kana so wani kuma ya gani yayi wannan ba komai kana da lada wani kuma ya gan shi yayi kana da ladan shi kuma aikin alkhairi in kai shi wani ya gani shi ma yayi an ba shi lada a kuma baka lada saboda yawi koyo da kai kan alkhairi amma mafi alkhairi ake bude bakin na bayan ka bashi dobino ka bashi akwado ka bashi abincin da zai ci ko shi ba zai nema ba zai yawo ya tashi dama bai da shi ko yana da shi ya kuma yi wahala ya nemi abinci ka kawo shi a kusa shine buden baki ba lalle ya shi ka bashi ruwa ya sha ko kuwa ka bashi kwayan dubino ya bude baki da shi abincin da zai yi duka shine aka tattara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an ka bude mau dan adam musulmi mai azumi baki kai ma kana da ladan kaman ladan shi amma Allah bai karbi lada da zai bashi ya baka a'a Allah shi mai bayarwa ne shi yasa ya riba ja maka ya baka wannan irin ladan da azumin da zai samu ciki ba zai rage mishi abinda Allah zai bashi Allah ya samu dace wajen Allah ya karba assalamu alaikum
to da haka ne kun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
to a takaicen Amurka ta ce wasu wurare a birnin Mogadishu na kasar Somalia ciki har da ofisoshin jakadancin kasashen yamma na fuskantar yuwuwar kai harhare Jiya Litini, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce an tsaida ranar mamaye birnin Rafa na kudancin Gaza daga ta ƙasa a yayin da kuma Amurka ke adawa da hakan. Sannan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fara nazarin sabuwar buƙatar yankin Falasɗinu ta zama cikakken mamba a Majalisar Ɗinkin Duniya.
To masu saurare da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma idan Allah kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji mu dauke da wani za ku ji maimacin shirin wannan shiri da muka gabatar yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da kuma Dadi Balawe da ya shirya ya bada umarni da ba Mr. Calvin wanda shine injiniya mu na wannan safiyar daga birnin Washington DC ina cewa musamman ga al'umman jamhuriyar Niger Allah sa ayi bukukuwan sallah lafiya kuma ina muku barka da sallah da fatan sauran musulmi kuma za su biyo sahu gobe idan Allah ya kai mu yanzu daga nan Washington nake sallama wassalam.